Bin Zariya, a wannan yini mai albarka tare da iyayenmu da malamanmu masu albarka da ‘yan uwa da abokanan arziki. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta’ala, godiya ta musamman a kan wannan ni’ima da ya yi mana, ni’imar tsawaita kwananmu zuwa wannan lokaci mai albarka, har muka kasance cikin waɗanda ba su gushe ba, suna numfashi, suna da rai a wannan wata mai albarka. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta’ala a kan wannan ni’ima. Muna roƙonsa subhanahu wa ta’ala ya datar da mu zuwa ga cin ribar wannan damar da muka samu. Ni’imar Allah subhanahu wa ta’ala gare mu ba ta tsaya nan ba, ta tsallako, ta ƙara faɗi har muka samu kanmu a ɗaya daga cikin masallatai na Allah subhanahu wa ta’ala. Mun haɗu ba don komai ba, sai don ƙoƙarin samun ƙarin kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta’ala ta hanyar haɗuwa a ɗaya daga cikin ɗakunansa masu tsarki, domin fahimtar littafinsa mai daraja mai albarka. Ko shakka babu, wannan ni'ima ce da muke zubewa a gaban Allah subhanahu wa ta’ala, muna godiya gare shi a kan wannan falala da alkhairi da ya mana. Muna roƙonsa ya azurta mu da neman yardarsa shi kaɗai, ya azurta mu da samun alkhairan duniya da lahira ta sanadiyar wannan karatu. Ya Allah, muna roƙonka ka sanya wannan majlisi ya zama sanadiyar tsira gare mu duniya da lahira, sanadiyar samun ƙarin kusanci zuwa gare ka, da tsarkin zuciya, da tsaftar tunani, da setin ko setuwar rayuwa gaba ɗaya. Ya Allah, akwai bayin Allah waɗanda su ne jagorori a wajen raya wannan majalisi, tun daga malaman waɗanda suka aka ambace su a baya, har zuwa Malam Ishaq, wanda shi ne ya kasance a shekarun baya a kusa kenan yana gudanar da wannan majalisi. Duka muna musu addu’a, Allah ya saka musu da alkhairi, Allah ya sanya abin da suka gudanar a mizanin ayyukansu na alkhairi. Ga mu a majalisi na farko, amma ba majalisin Ƙur'ani da suna ba ko, majalisin tafsiri ne wannan. Kun san da bambanci tsakanin majalisin Ƙur'ani da majalisin tafsiri. Majalisin Ƙur'ani muna baje koli. Yawwa, Malam Usman yakan daɗe ba a ji ya ja aya ba, saboda sunan shi majalisin Ƙur'ani. Amma majalisin tafsiri, to ni ma cikin hutu nake, a ja in fassara kawai mu wuce. Allah ya sa mu dace. Ko shakka babu, wannan majalisin zai bambanta da majalisin Ƙur'ani, duk da a majalisin Ƙur'anin ake yi saboda dalilai da yawa, ba mu da lokacin da za mu ambace su. To amma dai dalilin da ya fi, ko dalilan da suka fi zama a sahun gaba, shi ne muna da majalisin Ƙur'ani wanda ko bayan Ramadana ya wuce za mu ci gaba insha Allah, wanda a nan ne muke ɗaukar lokaci wajen bayanai waɗanda muke ganin cewa akwai buƙatarsu saboda muhimmancinsu, kuma ba ma tunanin akwai wata damar da ta wuce wannan da za a baje kolin tattaunawa. Dalili na biyu shi ne, a majalisinmu na Ƙur'ani akwai bayanai da aka yi na ƙa'idojin tafsiri, yadda ake mu'amalantar Ƙur'ani da ayoyinsa. To muna fahimtar cewa an samu tiraku ko ginshiƙai waɗanda sun kafa abin da ake buƙata, yanzu sai ci gaba da ɗabbaƙa abubuwan da aka karanta. Dalili na uku shi ne ayyaman ma'dudat, ma'ana kwanakin Ramadana kwanaki ne taƙaitattu. To za mu fi so, ko kuma zai fi soyuwa gare mu, ya kasance abin da za a karanta na adadin ayoyi ya kasance ya ɗaran ma abin da aka saba a majalisin Ƙur'ani. Allah ya sa mu dace. Kafin mu ci gaba jama'a, akwai ɗan tambihi ko jan hankali. Ina roƙon kaina, in ya halarta mutum ya roƙi kanshi, da duk wanda yake halartar wannan majalisin, ga shi nan alhamdulillah ‘yan uwa an fito da yawa. kowa daga cikinmu ya nemi yardar Allah shi kaɗai. Kada ka zo wannan majalisin saboda wane ne ko wane ko kaza, a'a, ka fito daga gida domin ka zo ka ji ayoyin Allah, maganar Allah. Ka fito daga gida da niyyar ƙara samun kusanci zuwa ga Allah, wannan ta zama ita ce manufarka. Idan ka fito da wannan manufar, za ka ga albarka a ɗan mintocin da za ka zauna. Za ka ga canji fiye da yadda kake tunani, saboda jama'a zukata da ƙwaƙwale abin da yake musu tasiri ba maganar wani bane, ba tsarin wani bane, a'a, maganar Allah da shiryarwa Allah da tsarinsa. Wannan shi yake ma zukata tasiri, kuma shi yake haskaka musu su hango abin da kila ba cikin sauƙi za su iya hangowa. To kuma Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin sunnarsa baya bayar da abu mai tsada sai ka bayar da abu mafi tsada a cikin jikinka, shine zuciya. Ka miƙa masa zuciya ka ce, ya Allah, ta kace tana neman yardarka, ta zube a gabanka, gabbaina suna ansa kiran zuciyata da ta yi musu zuwa ga neman yardarka. Wannan gaba ce ne matuƙar muhimmanci wacce ya kamata mu riƙa jaddada ta kullum, kuma mu riƙa ƙarfafa ma juna wajen ɗabbaƙa ta da aiwatar da ita. Abu na biyu shi ne, mun saba duk ranar farko ta tafsiri, maganganu ko bayanai sukan taƙaici ne a kan abubuwa ko ɓangarori guda biyu. Ɓangare na farko, yin la'akari da watan da ake ciki da albarkansa da romo da alkhairan da ke ciki. Ɓangare na biyu, abin da ya shafi martabar Ƙur'ani da darajarsa da ƙimarsa, domin ka fahimci girman majalisin da kake. Majalisi ne wanda za a karanta maganar Allah subhanahu wa ta'ala. Jama'a, watan Ramadan wata ne mai albarka, wata ne mai daraja, wata ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓe shi ya fitita shi a kan sauran watanni, domin dukkan wani tasgaro da matsala da aka samu da gajiyawa da kasawa a sauran watanni, to ga wata dama ta samu. Amma fa, in bracket ko baina kausai, tsakanin baka guda biyu, lokaci taƙaitacce. Shi yasa Allah ya ce ayyaman ma'dudat, da larabci Allah bai ce ayyaman ma'duda ba. Da Allah ya ce kutiba alaikum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, ayyaman ma'duda, sai mu san miƙe kafa, a kwanakin suna da tsawo. Amma ayyaman ma'dudat ma'rufatun bi zamaniha, kuma jam'i ne wanda yake nuna ƙarancin abu. Kamar ana ce maka, kwanakin fa ba su da yawa, yi sauri, yi hanzari, tare da karsashi da himma wajen cin ribar damar da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka. Kwanakin ba su da tsawo, kuma dama ce in ka yi la'akari da cewa akwai waɗanda jiya da shekaran jiya kana tare da su, an yi azumi da ya wuce tare da su. Ƙila abokananka ne, ƙila wasu iyaye ne, ƙila wata matar wani ce misali, ƙila mijin wata ce misali, ƙila ɗa ne, ƙila uba ne. Amma duka bayin Allah nan ba don sun yi wani laifi ba, Allah ya ɗauke su. Dalili shi ne guda ɗaya, lokacin su yayi. ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها. ko to lokacin su ya kare, sai Allah ya kaddara cewa su koma gare shi. Kai kuma Malam Muhammad da ni ne magana, ba wani abu kai aka ce to yanzu bari yayi tsawon rayuwa ba misali, ko dai an yi tsawon rayuwar, akwai lokacin da za a tafi. In ka fahimci wannan, sai ka gane daraja da ƙimar ka samu kanka cikin masu numfashi a ɗaya ga watan Ramadan. Wani daga cikin bayin Allah, ƙila minti 30 zuwa rana ta faɗi a ga wata, ya shiga cikin cycle ko da'irar shigowa cikin watan Ramadan Allah ya dauki ransa. To kai gashi kana da numfashi, gashi kana da rai. Abu na ɗaya ke. Abu na biyu jama'a, Ramadan da ya wuce kila da kwanakinsa suka gangaro ka dinga cizon yatsa. Na so fa in yi sauka so kaza, na so in yi sadaka kaza, na so in yi tahajjudi kaza, na so in yi zumunci kaza, na so in yi kaza kaza. Ka cije yatsa, duk muna haka wa kulluna zalikar rajul ko 27 da 8 kana rige-rige ka samu wata khatima kila ka yi uku kana so ka yi ta huɗu ko ka yi ta biyar ko kuma nawan adadi ne. To kai ɗin da kake ganin kamar ka yi sakaci Ramadanin da ya wuce, ka cije yatsa, to ga wani Ramadana ya zo, inda gaske ne, to deficiency ko matsalar da aka samu wancan Ramadana to a gyara mana yanzu. Idan ka ƙara maimaitawa, masu hikima kuma suna cewa kuskure biyu sau biyu a yanayi ɗaya ganganci ne da gangar ake. Mun fahimta? To a samu canzawar yanayi. Abu na uku, Ramadana da ya wuce, shin ka mai da shi wata gada da za ta haɗa, da za ta sadar da Ramadanan da ya wuce da Ramadanan yanzu? Minal janibin ruhi, minal janibin ta'abbudi, minal janibin akhlaqi ko al-khuluqi, ɓangaren abin da ya shafi tsarkin zuciya tsakaninka da Allah, ɓangaren abin da ya shafi yauƙaƙa ibada da inganta ta, ɓangaren abin da ya shafi ibada da nagartarta da ikhlasinta da neman yardar Allah shi kaɗai sanda kake yi. Wata gada aka samu wacce za ta sadar da zuciyarka da ɗabi'unka da ibadojinka da gadar Ramadanan da muke ciki yanzu. Idan aka samu tsinkewar gada, to ba yadda za a yi tasirin da ake sa ran a samu ya yi daidai da tasirin wanda ya sadar da Ramadanan da ya wuce zuwa yanzu. Saboda Ramadanan da ya wuce da na yanzu makaranta, duk makarantu ne ake halarta. Ko kamar yadda mai hikima yake cewa a ta Ramadan mazra'atul ibadi li tadhhiril qulubi min al fasadi fa addi huquqahu qawlan wa fi'lan wa zadaka fattakhidhu ila ma'ani. Yake cewa Ramadan ya zo, shi Ramadan da kake gani mazra'atul ibadi, makaranta ce ta bayin Allah. Al ibad anan ba gama garin mutane ake nufi ba, mutanen da suka san daraja da kimar wata. Me yasa ka shiga wannan makarantar? Me yasa kai applying, kai register, ka shiga kake halarta? Bi tabhiril qulubi min al-fasadi, domin a tsarkake zuciya daga dukkan wani dattin da take dauke da shi. Sai ya ce fa addi huquqahu qawlan wa fi'lan. Shi Ramadan dinnan ko makarantar Ramadan, akwai wasu haƙoƙi da ake buƙatar a kula da su. To yi ƙoƙari ka kula da su, ka ba su muhimmanci. Haƙƙoƙin nan akwai ɓangarori da dama, akwai ɓangaren da yake da alaƙa da magana, ƙaulan magana. Me kake faɗa a yinin Ramadana? Me kake faɗa a daren Ramadana? Shin maganganunka da zantuttukanka sun canza jiya a kan jiya da shekaran jiya, koko jiya yau har yanzu abin haka yake? Ina jin daga lokacin da aka ce an ga wata, iskar gari ma kana jin cewa tana isar maka da wani saƙo, cewa ba ɗazun ba ne, an samu canji. To idan iskar da kake shaƙa ta canza yanayi, to saƙo take faɗa maka kai ma canza yanayi a ɓangaren zuciya da ɗabi'u da maganganunka da tunanin. Shine qawlan wa fi'lan, aikinka kuma ya canza. Duk mutumin da aikinsa bai canza ba kafin Ramadana, to akwai matsala. Sai in mutum ɗaya ne, mutumin da dama ya ƙura dokin ibada ya kai ƙarshe, aka ce Ramadana ya shigo, an yace to ai duk awa 24 ta sa ibada ce, ba zai iya ƙara komai ba. To kuma in kun ga wannan mutumin, ku nuna mana shi.
wazadaka fattakhidhu ila ma'adi, yace ramadana wani guziri ne ga wanda ya sani, ga wanda ya fadaka, ga mai hangen nesa, wanda zaka makalkale shi ya zama guzirinka da zaka yi tafiya da shi wajen babbar tafiya komawa ga Allah. Tabbas ramadana guziri ne, wani daga cikin bayin Allah ya bar duniya yana burin da zai dawo ya samu ramadana ɗaya ko yini ɗaya na ramadana, kai fiye da haka ma, wallahi al'azim wani ya a yanzu maganar da muke yana da burin da a ce yana da dama ya dawo ya sujada ɗaya, ya dawo ya tasbihi ɗaya, ya dawo ya istighfari ɗaya, ya dawo ya kyautata ma mahaifiyarsa ko mahaifinsa, ya dawo ya sadar da zumuncinsa da ya katse, ya dawo ya yi sadaka, ya dawo ya yi kaza, ya dawo ya yi kaza. Kai mai sauraro kana da wannan dama. To wa zadaka fattakhidhu ila ma'adi, guziri ne kuma ma a wasa da guziri. Ramadan jama'a daga cikin manya-manyan darussan da yake koya mana suna da yawa. Amma ga wata ‘yar tsarabar da kowa ake sa ran ya rike ta a majalisun yau. Ramadana yana koya mana manyan darussa guda uku. Darasi na farko al-kaffu, darasi na biyu as-sabru, darasi na uku al-bazlu. Sauran hikimomin Ramadana in kai musu kallo na musamman za ka ga duka suna narkewa ko suna shiga cikin ƙarƙashin waɗannan manya-manyan fa’idoji. Kuma duk mutumin da ya samu waɗannan abubuwa guda uku, to ba abin da ya kubuce masa na alkhairar Ramadan. Abu na farko al-kaf. Al-kaf kamewa daga abin da ba a so, ko sanya wani shinge da katanga ko garu a wata Hausar tsakaninka da wani abin da zai cutar da kai. Wa minhu summiya al-kaffu kaffan li anna sahibahu yakuffu an nafsihi ma yadurru. Shi yasa aka sanya ma kaffu al-kaffu wa huwa alladhi kaffa, ko al-kaff tafin hannu. Me yasa ake sa ma aka rada masa, Larabawa suka rada masa suna al-kaff, saboda da zarar wani abu ya fuskanto ka ya tinkaro ka zai cutar da kai, hannunka bai jiran izininka ka bashi dama ya daga, kai tsaye kake jin ya daga, kai ma ka ce yaushe ya daga ba tare da ka sani ba. Kamar kaftawar ido, mutum baya niyyar kafta ido idan wani abu ya gitta zai shiga idon shi, sai dai kawai ya ji ya kafta ido, misali. To kamar yadda hannu yake ba da kariya, to Ramadana jama'a yana ba da kariya. Wace irin kariya? Kariya daga dukkan wani yasassan zance wanda yake zai taɓa darajar azuminka. Ɗazu na halarci masallacin Malam Naji yana magana cewa akwai ramamman azumi, akwai ƙosasshen azumi. Haka ne. Ramamman azumi shi ne wanda ga shi asali da ƙoshinsa da ƙibarsa, amma aka dinga sare shi, aka sare ƙimarsa da wata magana, da kallon wani abu na haramu, da halartar wani majalisi wanda bai kamata ba, haka aka dinga sare shi, ana tsuke shi har ya rame. Daga cikin mutane akwai mutumin da idan ka ba azumi maki 100, idan aka ce rana ta faɗi zai kuɓuta da daraja 100 nan cikakkiya, kamilatan ghayra manqusa. Irin wannan shi ne mutumin da dukkan wani alkhairi da ka taɓa ji wata aya ko wani hadisi sun yi bayani a kan alkhairin da mai azumi yake samu, to kai tsaye wannan bawan Allah ya samu. Akwai mutumin da zai kai azuminsa rana ta faɗi, abinda zai rage masa azuminsa 80 cikin 100, 70 cikin 100, 50 cikin 100. Akwai wanda ya samu pass ne, pass ɗin American system ko British system ya danganta 70 ne ko 60 ko 49. Wani rana za ta faɗa, abinda zai rage masa na azumi daya cikin ɗari. Wani rana za ta faɗi, ba za a karɓi azuminsa ba. Ba za a karɓi azuminsa ba. Amma auni na lahira ma bai yi azumin ba. Mene daraja da ƙima a rayuwar nan da za ka iya sadaukar da wannan ibadar mai matsayi, mai daraja, mai tsada a wajen Allah, kai sakaci a tambaɗar maka da darajar wannan ibadar, ko kai ka tambaɗar ma kanka da ita saboda wani abu. Illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Check aka baka blank check wanda har abada fa ba a rubuta fa ne za a wani figure, wani wasu nambobi za a sa a check din ba saboda karamci na Allah. Shi yasa masu hikima suke cewa azuminka ka mai da shi kamar mutumin da ya ɗauko kiret ɗin ƙwaye kuma ya shigo kasuwa ƙarfe 5 na yamma kuma hadari ya taso, iska ta kaɗa, kowa yana sauri ya fita daga kasuwa. To kana ganin aka ce maka ga hanyar da mutum 30 ne a ciki, ga hanyar da mutum 300 ko 300 za ka bi ta 300 kuma da kiret ɗin ƙwai. Ya kamata ka kai gida da ƙwanka cikakke, amma idan ka kai gida ƙwai gaba ɗaya ya fashe, wannan ba sunan shi ƙwai ba, fasashen ƙwai. To kuma ba a buƙatar fasashen azumi daga wajenka, cikakken azumi ake buƙata. Saboda haka fa'ida ta alkaffu, kamewa ko ba da kariya, kowa daga cikinmu jari ne magana da ku masu sauraro, ya tambayi kanshi wata kariya ce azuminsa yake bashi ta ɓangaren abin da za ka kalla. Har yanzu kana awa ɗaya kana kallon wani shiri, wata shiririta wacce masu farautar lokaci mai tsada suke farautar lokacin mutane a cikin Ramadan. Har yanzu kana zama a wata majalisa kai awa ɗaya, awa biyu ana hiran siyasa da shirme da tarkacen duniya a watan Ramadan. Minti ɗaya na Ramadan na jama'a ba wanda ya taɓa kwatanta shi da wani lokaci faɗin Ramadan ya wuce. Ba a san darajar minti ɗaya in za a yi quantifying a ƙimanta a ce ya yi daidai kaza ba, Allahu a'lamu. Haka nan istighfari ɗaya a cikin Ramadan ba daidai yake da istighfari a wajen Ramadan ba, kamar yadda azumin ya sha bambar, da ya sha bambar, ibadar ta sha bambar, haka karatun Ƙur'ani, haka sadaka, haka zumuncin, haka duk wani aikin alkhairi. Kaga wannan wani ɗan taƙaitaccen ma'auni ne wanda yake tare da kowa, ka auna ka ga wani canji aka samu wajen kamewa daga abin da jiya da shekaran jiya kake yi, musamman abin da ya shafi magana da abin da ya shafi gani. Idan mutum ya tsallake shinge na ikhlasi, ma'ana gashi alhamdulillah yana yi don neman yardar Allah, to daga cikin manya-manyan ƙalubalen da suke fuskantar mutum a wannan rayuwar ta ɓangaren martaba da darajar azuminsa, shi ne abin da idan shi yake ganin masa da abin da bakinsa yake yin furuci da shi. Abu na biyu ko fa'ida ta biyu daga cikin manya-manyan fa'idojin Ramadan shi ne Ramadan yana koya mana as-sabr, jarumta, juriya, dagewa a wajen ibada da himma da karsashi. Ramadan yana koyar da mu cewa ashe rage cin abinci yana rage ma mutum kasala ne, yana ƙara maka himma. Ashe yawan cin abinci yana sanya ma jiki nauyi ne, sai ya kasance jiki bai samun nishaɗi da karsashi da himma wajen ibada. Me ke tabbatar da wannan? Abin da yake tabbatar da haka shi ne kawunu baka ci ba, me ya kamata ka yi a daddare in dare ya yi, in ka ci abinci kai ka sharara bacci, idan mutum ya gaji da rana da daddare me yake hutawa to amma da ramadana ka wuni baka ci ba da daddare kuma aka ce kai tsayuwar dare kai ibada kuma kana yi lami lafiya yanzu duka dukkin mu nan tun daga liman sarakunan ibada jagorori waye idan ka kalle shi zaka ga gajiyar ramadanin da ya wuce ce ta inna kalli mallan ai ramadanin da ya wuce gajiyar da har yanzu ina kallon dukkan mu in ramadani ya wuce sai ka ga mutum wani mai dan kumatu ya dan islimi ya dan zama mai kyau skini haka mai dan fasali dan tumbin nan da yayi wata uku ya dan sace rigar ba ta tashi sai ya dan yi ado mai kyau ko ba haka ba kasala in yayi dan tafiya minti 10 yana numfashi yana numfashi yana haki sai ka ga yanzu dan iya yin kilomita ɗaya me dalili lafiyar ramadana saboda alkhairi da albarkar ramadan ba ta tsaya a spiritual aspect ɓangaren alaƙa da alaƙar zuci da mahalicci a'a har lafiyar jikinka wallahi ramadan ya gangaro yana maka tasiri saboda haka ramadan yana koya mana jarumta sahabban manzon rahma sallallahu alaihi wasallam sun buga mana misalin da yuktabu ala jadin at-tarikh ya zallu masdaran lil fakhar abinda ba za a taɓa mantawa da shi ba har duniya ta tashi yakin badar a wani wata aka yi shi ramadan ina wanda yake kallon na daya ya ce wallahi azumi nake ba zai iya komai ba azumi ko ramadana ba azumi ba wata ne na kalallabancewa da taliyancewa ba mutum ya zama kasalalle ba haka ake nufi ba kuma ana nufin ka hango rana ka ce bari in je in tsaya a rana in wahala don ibada ta ko lada na ya karu ba haka ake nufi ba sai sa sai sau abin nan matsakaicin yanayi shi ake nufi sai yasa bil munasaba ga fa'ida manzon rahama sallallahu alaihi wasallam din ya koyar da mu cewa ba buga kirji ake a fito na fito da wahala a ce ina take lokacin da ake azumi ba sai in yanayi ne ya bari sannan ya nuna mana cewa idan akwai inda zaka dan ji sanyi da jin kai na yanayi to ka bi kasance a ga manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wata ramadana yana jika kanshi domin ya ji sanyi abinda muke yi din nan lokacin kowa na san yayi ana jika kai shi manzon Allah masa sanan yayi to da haka yanzu in kaga wani yana jika kanshi kai ka ga rago da Allah ka za a ka kyale shi shugaban jarumai yayi sallallahu alaihi wasallam ka sani ko idan an jika kan za a ji nishadin tilawa za a ji nishadin tasbihi da salatin annabi hasali ma sai ibnu umar su anas Ibn Umar har jika mayafinsa yake ya jika shi sai ya zo ya nannafi da shi. Anas bin Malik har shiga cikin kamar ka ce bam inda ake tara ruwa ya dan tara ya dan shiga ya dan ji sanyi ya fito. To amma masu wannan neman sanyin da sauƙin su ne kuma fa jarumai wajen sallar gari. Su ne jarumai wajen sauke Qur'ani adadi mai yawa. Su ne jarumai ta ɓangarori da yawa. A takaice, kar ka manta da wannan fa’ida ta al-sabr wanda Ramadana yake koyar da mu. Fa’ida ta gaba ita ce Ramadana yana koyar da mu albazir karɓa, ungo ba ku bani, ku ɗora mun ba, ku sa mun ba, a'a gashi. Albazir, manzon Rahama sallama. كان أجود ما يكون في رمضان وكذا أجود ما يكون حين يلقاه جبريل قال شيء فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة ونن تتمن ونن لفزن لفزين إذا يشيء أو كده أم أساها دزلاكا دئيا أدو دسلو نزنج aka siffanta kyautar manzon Rahama sallallahu alaihi wasallam lokacin Ramadan ajwadu bil khairi min ar-rihil mursala iska mai sanyi, mai daɗin shaƙa, mai sanya sanyi a zuciya, mai sanya farin ciki. To fiye da haka, fiye da haka, fiye da haka shi ne karamci da kyautar manzara masu salon a watan Ramadan. Ita wancan iskar da aka ambata, shin kana jin tana bambanta tsakanin hancin gajere da mai tsawo, hancin mai ƙiba da siriri, hancin mace da namiji, hancin siririn hanci da hancin dogo? Ka taɓa jin wanda muna tafiya a bayan ƙasa wani ya ce iska ta kaɗa, ya ce malam Kauce ka kare min iska? To manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fiye da haka, kuma ba sai ka yi niyya kake shaƙan iska ba ko? To manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ba kai niyya ba, karamcinsa da kyautarsa sai sun zo sun same ka. Lahu azwadu bil khair min ar-rih al-mursala sallallahu alaihi wasallam. Kuma idan aka ce kyauta da ciyarwa, kar ka tuno da alhaji wani, ka ji ana wa'azi a kansu, alhaji kai, da kai ake. Allahu akbar. Allah mun gode ma, alhamdulillahi ala ni'matin islam, walhamdulillahi ala ni'matin iman, walhamdulillahi ala ni'amihi al'azima. In kana tuno karamcin Allah da nufinsa da tausayinsa, sai ka ga wato ba a baka wata ƙofar da za ka ce ya Allah ban samu hali ba, duk komin ƙanƙantar damar da kake da ita Allah ya baka dama. Shi yasa sai aka ce to ga Muhammadu ya ba da sadakar ƙwayar dabino, Allah ya ce an karɓa. Allah ya ce mai tsarki ce wannan kyautar, wannan sadakar mai daraja ce. Sai aka dinga darasa ta, aka kiwata ta har sai da tafi dutsen Uhud da nauyi da daraja a wajen Allah. Nauyin dutsen Uhud da faɗinsa kewayawansa ka je ka zagayo kilomita 12, to ga ƙwayar dabino ta fi shi nauyi. Kuma kar ka manta so da yawa zurfin dutse a cikin ƙasa ya fi yawa fiye da abin da kake gani. Ga dai dutsen mazarka ce kana gani, Allah kaɗai ya san zurfinsa a ciki. To da zurfin da abin da kake gani gaba ɗaya na dutsen Uhud shi ne fa ƙwayar dabinon da aka yi sadaka, amma aka nemi yardar Allah da ita ta fi wannan dutsen nauyi a mizani gobe kiyama. Shi yasa za ka iya yin kyauta da dabino guda ɗaya, wani ya yi sadaka da dabino tirela ɗaya, amma dabinon ka guda ɗaya ya fi na tirela ɗin can daraja. Kamar yadda za ka iya yin sadaka da naira 100 ko fiya wata ya fi wanda ya yi sadaka da miliyan 100, ko da ya yi don Allah ba. Misali, ka kaddara duka ko ya yi don Allah, kai kana da naira 1,000 ita ka mallaka gabas da yamma, kudu da arewa, sai ka ba da naira 500, me ka bayar? Rabin dukiyarka. Wani kuma yana da miliyan 100, sai bayar da miliyan 1 da kai da shi wanda ya fi. Wanda ya ba da 500, saboda shi 1/100 na dukiyarsa ya bayar, kai kuma rabin dukiyarka ka bayar. Mun fahimta? To sai kuma tasirin ikhlasi, tasirin diyya biyo baya. Haka nan akwai abubuwa na tasirin sadakar a cikin abin nan. Kila wanda ya ba da fiye watan can ya bayar ne a lokacin da wani yake gargara, in bai sha ruwa ba zai mutu, sai ya ba shi. Wancan kuma da ya ba da sadakar ruwa a lokacin da in ana bukata amma ba ana gargara ba saboda ƙishin ruwa. Duka waɗannan wasu ɓangarori ne da suke tasiri a wajen sadakar. A taƙaice, Ramadana yana koya mana albazir, miƙawa. Saboda haka mu kamanta mu yi abin da za mu iya. Allah ya sa mu dace. Ɓangare na biyu shi ne ɓangare na abin da ya haɗa mu a wannan majalisi mai albarka, Ƙur'ani da darajarsa da ƙimarsa da tasirinsa a cikin rayuwarmu da alaƙar shi da wannan wata mai albarka. In muka lura, Allah subhanahu wa ta'ala da ya fara magana akan azumi kutiba alaikum usiya kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَأَلَ أَيْتَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنِ وَتَرْ رَمَضَانَ وَنْدَأَكَ سَوْكَدَّ الْقُرْآنِ أَشِجِ ku fahimci alaƙa tsakanin Ramadan da Al-Qur'ani tabbas azumin da a cikinsa akwai karatun Qur'ani ya taramma azumin da a cikinsa ba a karanta Qur'ani ba sosai kamar yadda in ka ci gaba mu cike fa'ida a can ƙarshe Allah ya ce wa idza sa'alaka ibadi عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا فليستجيبوا لي ميسا أكساك الدعاء أتكين آيوين أزل دينك فهين تتوى أشي نني وجن بجقول من بكاتو دا الدعاء الدعاء دا أكا قباتشيت دا أزل دا كراتون قرآن تافي الدعاء دا باب وأنا أبو بوم دا جوتاكم yasa bawon Allah duk wata buƙatarka duk wani burinka karami ko babba kana da kwana 29 ko 30 ka baje shi ka zube a gaban Allah cikin ƙanƙan da kai da rantsuwa da nuna talaucinka da tsananin buƙatarka da cewa ya Allah ba wanda zai mun sai kai ya Allah na manta kowa sai kai ya Allah duk wata igiyar da za ta sadar da ni zuwa ga samu ta tsinke sai igiyar da take tsakanina da kai wannan shine abin da ake bukata irin waɗannan lafuzza a same su a cikin zuciya kuma babu laifi ma in kai furuci da su akwai wata addu'a jama'a wannan addu'ar darajarta ta kai daraja tasirinta ya kai tasiri fiye da yadda muke tunani ina ganin babu laifi in mun bada sadakarta a majalisin yau da na ambaci wannan lafazin da na tuna Allahumma khabati dhunub illa fik wa inqata'ati al-amalu illa mink wa da'afa ni'timadu illa alayk فلا حول لي ولا قوة إلا بك رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير جماعة وانا الدعاء لي مني أربع لئتا ها قيشي لنا قيشي تسودي لقيتي والله العظيم اللهم خابت الظنون إلا فيك يا الله دون ساري da wata hanyar da za ta kai ni zuwa ga gaci ya Allah din na manta da su babu su illa fika kai kadai ne mai kai ya Allah wan qata'atil amalu illa mink ya Allah duk inda zan dora buri na da sa rai cewa zan samu ya Allah din na bi na ga igiyar asinke take sai igiyarka وضعف الاعتماد الا عليك يا الله باب عند زن يكياون دوغرو ga wani in ba gare ka ba ya Allah kai kadai karshen magana fala haula li wala quwwata illa bik ya Allah babu tsini babu dabara duk lissafi na ya kare na je na dawo na zube ya Allah kai ni kadai ne Allah gani dama je da shekaran jiya kai kai mu saboda kai al-karim ne al-wahhab al-fattah al-jawad sai ta gashi na zube a gaban ka ya Allah saboda karamcin ka ya Allah فلا حول لي ولا قوة إلا بك رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير سيكتر الدعاء موسى عليه السلام أي باون الله تند كج الله يا باك لابار اللفظ موسى نأدعاء ينا نونا مك أفكيت الله يا يدد وأن اللفظ كما سيكتر وشي رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير الله أكبر. جماعة كل ذي تقول أن الدعاء بالله كتند على موات تيمك ويا وفوق ما كتير دبوك عجوب. باب الله في إنا جن. إنا أم بتشيوا. دعسك. Ban taɓa samun kaina a cikin damuwa in yi wannan addu'ar in kai awa 24 Allah bai bani mafita ba wallahi da gaske ina faɗa ne domin ku gane daraja da ƙiman lafazza idan ka ambace su da sakankancewa idan ka ambace su da kyakkyawan miƙa wuya to ina ga kuma ka ambace su a cikin Ramadana ke yasa aka sanya wa idza sa'alaka ibadi anni asakanu ayoyin azumi mun fahimta Allah subhanahu wa ta'ala ya zaku wannan wata mai albarka ya saukar da wannan littafi mai albarka sako daga Allah domin ya zama shari'a haske maganin duhu ga al'umma jagora inna hadha alquran yahdi bil lati hiya aqwa duk wani sako jama'a ana gane martabarsa da kimarsa ta bangarori guda uku ne bangare na farko wanda ya aiko da sakon bangare na biyu dan sakon jakada ke bangare na uku wanda aka aika ma da sakon to qur'ani mai sakon Allah subhanahu wa ta'ala wa innahu latanzilu rabbil alamin jakadan da aka turo ya kawo ma manzara masu salama nazala bihi ruhul amin jibril jakadan da zai karbi sakon ya zo ma al'umma da shi fiyayyen halitta ala qalbika litakuna min ala qalbika zuwa ga wane zuwa gare mu litakuna min al mundir wadannan bangarori guda uku hudu duk an ambace su a wannan ayoyi وإنه لتنزيل رب العالمين المرسل من أيكوا وند أك أيكو جبريل كان نزل به الروح الثاني وند أك تورو جبريل يكيم من زرع ما سس يكيم سا من زرع الله سس لما شين على قلبك أو زوا جوانه زوا جان أمامنا الأمام درجة لتكون من المنذرين أي لتكون من المنذرين لهذه الأمة ko nadiran wa bashiran kamar yanda Allah ya ambata wannan ayar a wannan babu ta bangaren ambatan waɗannan bangarori guda hudu tana da yar uwa me yace yar uwar kul nazzalahu ruhul qudus bil haqqi ko min rabbik ita ma wannan ayar ta ambaci waɗannan bangarorin guda hudu saboda haka a takaice qur'ani fiyayyen lafazi ne wanda ya fito daga mahalicin sammai da kasai mahalicinmu gaba ɗaya wanda aka aiko fiyayye a cikin mala'iku jibril ya zo da shi zuwa ga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallama ga fiyayyar al'umma kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas to in ka fahimci wannan sai ka gane cewa ashe fiyayye a cikinmu shi ne wanda zai yi ruko da wannan littafi ya yi masa kyakkyawan ruko ballantana kuma a cikin wannan wata mai albarka akramakallah suratul munafiqun
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim إذا جاء المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون
جزاك الله خيرا Wannan ita ce surar da muka tsaya a kanta a majalisin da ya gabata a shekarar da ta gabata amma a garin Yola amma tunda mun ƙara zama zazzagawa sosai ga babu laifi mu ci gaba da yadda muka tsaya saboda fa'idoji musamman waɗanda suke da alaka da surorin ƙasa-ƙasa waɗanda muke karanta su yau da kullum domin mu ƙara fahimtar saƙonnin da ke cikinsu da tasirin da suke ɗauke da shi ga duk wanda ya fahimce su. Suratul Munafiqun sura ce ta tokan wanda tun daga jin sunanta ka san a kan suwa take tattaunawa. A kan munafukai waɗanda suke zama barazana ga addini, barazana ga zamantakewar al’umma, barazana ga cigabanta, barazana ga alaƙar zukatan al’umma da mahalicci. Ana munafuncin nan kawai kasance munafunci na aƙida, munafunci na addini wanda shi ne gaba da ko, ko munafunci na ɗabi’a. Wanda munafunci na ɗabi'a wani ɓangare ne daga cikin munafuncin da su manyan munafukan suka siffanta da shi kamar yadda waɗannan ayoyin suka ambaci wasu daga cikin siffofin munafukai. Wannan sura mun tsaya ne a kan wa'iza ƙila lahum ta'alaw yastaghfir lahum rasulullah. Muna cikin ambaton fa’idoji da darsa masu matuƙar mahimmanci to amma yana da kyau mu yi waiwaye abin da ake ce ma'adan tafiya. Wannan sura tana daga cikin surori waɗanda ta ɓangaren sunanta an ambaci abinda ya zo a cikinta daidai yadda yake, idza ja'aka al-munafiquna ko al-hikaya kenan, suratul munafiqun al-hikaya tana nakalto lafazin da ya zo kamar yadda al-Imam al-Bukhari da sauran malaman tafsiri suka ambaci sunanta, amma ba abin mamaki bane ka ga ɗaya daga cikin malaman tafsiri ya sa mata suna suratul munafiqin ta ce ya aka yi munafiqin duka ya juz kuma ya tabbata a littattafai na Qur'ani na tafsirin Qur'ani da wasu daga cikin littattafai masu riwaya na asar waɗanda suke da alaƙa da tafsiri. Hakanan lil fa'ida, domin mu cike fa'ida can daga sunanta, tana da alaƙa in ka kalli yanayin yadda aka jera ta da surar da take kafinta da surar da take bayanta a tsarin Qur'ani, to suna daga cikin surorin da malamai masana Qur'ani gara ɗan uku ta ɓangaren ba da ma'ana cikakkiya ta ɓangaren suna. Mecece surar da take kafin suratul munafiqun? Juma'a. Mecece surar da take bayanta?
Taghabun.
To sai ka ce juma'atul munafiqina taghabun. Na ba da jumla ɗan uku kenan. Sallar juma'a ta munafiqai waɗanda a zahiri kawai suke ibada, ai asara suke yi. Kaga jumla ce. Ko? ɗan uku kenan. Akwai wasu ‘yan ukun ba wannan ba, kamar Ra'du Ibrahim Hijir, ta ma jumla ce. Ra'du Ibrahim Hijir, tsawon Ibrahim yana sanya mutum ya shiga taitayensa. Jumla ce, amma kuma sunan? Yawwa, Ra'du Ibrahim Hijir. Idan Ibrahim ba ana nufin Ibrahim na suran ba, a jumla ce. Idan Ibrahima ya yi tsawa, to tana hana Hijir, tana sanya mutum ya shiga taitayinsa, ko tana dawo da mutum saiti, ko tana sa mutum ya kame daga abin da zai. Ko? Akwai su da yawa su Hajjul Anbiya'i Nur, ko Hajjin Annabawa haske ne, kuma hakan ne. Akwai ɗan uku, akwai ɗan biyu su Baqaratu Ali Imran, ko saniyar Ali Imran, ga sunan da yawa. So a taƙaice, ita wannan surar ta an yi saɓani a kan yaushe ta sauka. Wasu daga cikin malamai sun tafi a kan cewa ta sauka ne a shekara ta biyar bayan hijira, a lokacin Ghazwatu Bani Mustalik. Wasu kuma suka ce a ta sauka ne a yaƙin Tabuka. Yakin Tabuka kuma shekara ta tara ne bayan hijira. To amma magana mafi rinjaye ita ce wannan surar ta sauka ne a shekara ta biyar. Malaman Qur'ani da suka fifita wannan ra'ayin suka ce dalili a cikin wannan surar muna hango faɗin Allah subhanahu wa ta'ala يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. عبد الله بن أبي بن سلول يكي تشاء أمك قوما جارو مدينة وأن لسك آية جارمي ما سئسا ما سبوايا ما سملكي ما سكا سيتا زاس فتد وأن دباس درجة وأن دقوما باني أشكي متعلي. To wannan maganar ba ta yi kama da shekara ta tara bayan hijira ba, bayan an riga an gama rugu-rugu da daular munafukai a Madina. Amma ta fi kama ne da shekara ta biyar, lokacin daularsu tana haɓaka kafin Allah ya tona musu asiri a kwance musu zani a tsakiyar kasuwa. Allah ya sa mu dace, Allah ya kare mu daga munafunci, Allah ya azurta mu da tsarkin zuciya da kusanci gare shi, da aikata duk wani aiki na alkhairi da zai kara mana kusanci zuwa gare shi. Saboda yanayin lokaci za mu dasa aya a nan, amma gobe insha Allah za mu ci gaba da karatu babu kama hannun babba balantana ya wuce. Sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.